This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niya muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da subashin ranar Litini 11 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanun labarai.
Jami'a mai mulki a kasar Zambia ta gargadi yayanta cewa shugaba Edgar Lungu yana da ƴancin zabar mataimakin sa kafin 11 ga watan Agusta. Tawaga musamman daga Majalisar Ɗinkin Duniya ta gana da ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif a Tehran jiya Lahadi. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da ake kira Turanci Human Rights Watch ta soki lamirin 'yan tawayen Shiite da ke kame mutane su tsare su.
To, kanun labaran kenan. Za ku ji cewa birnin tarayyar Najeriya Abuja ya fara zama babbar kasuwar shanun sata.
Yanzu cikin Abuja nan gidan da bai ci naman sata shanun nan ba a cikin shekarun nan ba shi da yawa. Har Kaduna, har Kano.
To, ko me yasa hukumar zaɓe a jihar Niger ta ce ba dole ta yi amfani da na'urar card reader ba? Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya. To, amma duk waɗannan sai fa kun sha labaran duniya.
Masauri, assalamu alaikum. Jami'a mai mulki a kasar Zambia ta gargadi yayanta cewa shugaba Edgar Lungu yana da ƴancin zabar mataimakin sa kafin 11 ga watan Agusta, lokacin da za a yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasar. Jami'ar ta Patriotic Front ta ce amma batana 'yan jami'ar masu neman mukami su nemi shugaban ya tsayar da su a matsayin mataimakin sa ba. Yanzu haka dai wasu daga cikin manyan 'yan jami'ar sun tattauna da shugabannin jami'ar, yayin da wasu ko suke barazanar barin jami'ar muddin ba a zaɓe su a matsayin mataimakin shugaban ƙasar ba. Wannan ya sa shugabannin jami'ar jan kunnen wasu masu wannan ra'ayin kar su yi abin da zai kawo rarrabuwan kawuna cikin jami'ar. Ɗaya daga cikin shugabannin ya ce yin hakan yana nuna cewa wannan tabi'ar tamkar nuna tsananin kwaɗayin mulki ne da haɗama. Ya ce don haka mai wannan tabi'ar bai dace a bashi mukamin mataimakin shugaban ƙasa ba.
Tawagar musamman daga Majalisar Ɗinkin Duniya ta gana da ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif a Tehran jiya Lahadi. Ganawar da suka bayyana da cewa tana cike da nasara kafin taron samar da zaman lafiya wanda za a yi a wani lokaci a wannan watan. Kamar yadda ministan ya shaidawa tawagar kwatankwacin abin da ya faɗa a ziyarar da ya kai Saudiya ranar 5 ga wannan watan, inda ya ba su tabbacin cewa zaman ɗaɗɗar da ake yi a yankin ba zai shafi goyon bayan da gwamnatin ƙasarsa ke baiwa yarjejeniyar da aka cimma a Vienna ba, da kuma yunkurin tattaunawar zaman lafiya a Geneva. Ko a satin da ya gabata, sai da manzon na Majalisar Ɗinkin Duniya da Mistura ya gana da 'yan tawayen Siriya a ƙasar Saudin waɗanda ke adawa da shugaba Bashar al-Assad. Kana ranar Asabar kuma ne zai gana da jami'ai a Damascus waɗanda suka bayyana cewa a shirye suke su halarci wannan tattaunawar, amma fa sai an samu tabbacin cewa ba wanda zai wakilci 'yan ta'adda a wurin taron. Da Mistura dai ya faɗa jiya Lahadi cewa Iran ta ba shi tabbacin cewa saɓanin da ke tsakaninsa da Saudiya ba zai shafi tattaunawar samun zaman lafiyar ƙasar Siriya ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da ake kira Turanci Human Rights Watch ta soki lamirin 'yan tawayen Shia na kame mutane su tsare su, kana wasu kuma suka salwanta hakanan kawai a cikin babban birnin ƙasar Yemen, wato Sana'a. kungiyar tawayen dai ta tsare mutane 35 tsakanin watan Agusta na shekarar 2014 zuwa watan Oktoba shekarar 2015. Kungiyar ta ce har yanzu ƴan tawayen na rike da mutane 27 waɗanda yawancin su suna da alaka da jami'ar Sunni. Kungiyar ta Human Rights Watch ta ce kungiyar ta ƴan tawayen Hutu suna harin ƴan jarida masu ba da rahotanni game da kungiyar da ke adawa da su. ƴan siyasa, lauyoyi da ƴan jarida sun shaidawa wa kungiyar Human Rights Watch cewa ba su taɓa jin tsoron abin da ke faruwa ba kamar wannan lokacin wanda mutane ke bacewa haka na kawai. Yadai kungiyar ƴan tawayen Hutu ta karɓe babban birnin Sana'a ne tun a cikin watan Satumban shekarar 2014 inda take rike da ikon tashan jiragen ruwa na Aden da kuma sauran wasu sassa. Wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ƙasar Saudiya ta jagoranci tawagar mayakan sama da ke ƙoƙarin ganin sun kakkaɓe su daga Aden ɗin. Wannan faɗar dai ya yi dalilin mutuwar mutane aƙalla 5,700.
Wasu sabbin ‘yan gudun hijira da suka iso nan Amurka daga ƙasar Siriya da kuma tsohon sojan Amurka Musulmi na cikin sahun farko da za su zauna da uwar gidan shugaban Amurka Michelle Obama. A jawabin haɗin gwiwar da shugaban Amurka ya saba yi wa Majalisar Tarayyar Amurka da ma ƙasar baki ɗaya a kan halin da ƙasar ke ciki, wannan jawabin dai shi ne irinsa na ƙarshe da shugaba Obama zai yi, kuma uwar gidan shugaban ƙasar ce ta saba zaɓen waɗanda za su kasance sahun gaba wajen wannan taron, wanda kuma shi ne shugaban ke baiwa fifiko. Waɗanda za su zauna kafaɗa da uwar gidan shugaban ƙasar wato Michelle sun haɗa da Nabil Shah, wani tsohon sojan Amurka Musulmi wanda aka zo da shi nan Amurka daga ƙasar Pakistan tun yana ɗan ƙanƙani. Shah ya shiga sojan Amurka ne a cikin shekarar 2006 kuma ya yi aiki a Iraki. Haka kuma gwamnatin Obama ta gayyaci Rafai Hamo da ke Troy a Michigan kuma domin nuna halin da ‘yan gudun hijira suke ciki. Hamadu ya iso Detroit ne ranar 18 ga watan Disamba na shekarar da ta gabata, shi da ‘ya’yansa mata uku da ɗa namiji bayan ya kwashe shekaru biyu a ƙasar Turkiyya.
Kafofin yawon labarai na NBC da Street World Journal da Morris Paul sun ce ‘yan takarar shugaban ƙasar Amurka ƙarƙashin jam’iyyar Republican Donald Trump da Ted Cruz suna kusan kunnen doki a jihar Iowa, yayin da ‘yan jam’iyyar Democrat ko ana kwatanta haka ne tsakanin Hillary Clinton da Bernie Sanders. Haka kuma Clinton ɗin da Sanders suna ƙeƙe-da-ƙeƙe ne a jihar New Hampshire, yayin da Trump yake sama da maki 16 a wannan jihar kamar yadda NBC ta ruwaito. Yanzu haka dai za a gudanar da zaɓen fidda gwani a jihar Iowa a ranar 1 ga watan gobe na jihar Hampshire ko ranar 9 ga watan gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu haka dai Clinton tana da kashi 48 gaban Senator Vermont mai kashi 45 a cikin jihar ta Iowa. Sai dai kuma ana hasashen Bernie Sanders ya buge ita Clinton ɗin a jihar Hampshire da kashi 50. Ita kuwa tana da kashi 46 kamar yadda binciken nasu yake nunawa. Idan an koma ɓangaren Republican kuwa a can jihar ta Iowa, Senator Cruz daga jihar Texas yana kan gaba ɗan kasuwan nan Donald Trump, inda Cruz ke da maki 28 shi ko Trump yana da 24, yayin da Marco Rubio ke bin su can baya da kashi 13.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, yayin da wasu manyan biranen Najeriya ciki har da Abuja ke daɗa zama manyan kasuwannin sayar da shanun sata, ƙungiyoyin Fulani sun ɗau matakin tura masu iya bambanta shanun sata da gani zuwa kasuwannin dabbobi, kuma har sun fara aiki a Abuja. Nasiru Adamu Ilikaya, gare ka.
Dillalin shanun sata daga arewa maso yamma sun gano kasuwar sai da shanun cikin sauki a nan Abuja. Satar shanun da kan kai ga kashe masu kiwon shanun ya sanya wasu sarakunan Fulani zuba ido a kasuwar shanu ta daidai da ke nan Abuja, inda aka samu nasarar gano shanun sata guda 18 da aka tabbatar an sato su ne daga jihar Zamfara. Ga sarkin Fulanin yankin da ke karamar hukumar Bari, Umaru Dandeli.
Shanun da ka ga mun kama yanzu shanu ne waɗanda aka zo da su. Kowaye ma ya gansu ya san waɗannan shanun ba na gaskiya ba ne, saboda duk mutum da shi ke kai ko Bahaushe wanda bai gadi saniya ba ya ga waɗannan shanu ya san ba shanun kasuwa ba ne. Akwai masu ciki kai bahilla ce dai a takaice ko a sel yake ba zai iya sai da wata a cikin su ba to sai ga su mun gansu muka kirai wanda ya kawo su nan daga wurin kira shi din nan sai ya ranci na kare to kaga mai gaskiya ko ba zai ranci na kare ba don haka ku kirai hukuma mun ka danka musu wannan mutum da ya zo da wannan kaya Allah Ubangiji ya sa wanda aka dauko su nashi ya zaman to ba a kashe shi ba da rayuwa saboda ana ta kashe mutanen mu ana daukar shanun su fatan mu idan Allah ya sa mai su yaji ya hanzarto ya zo ya duba idan Allah Ubangiji ya kaddara da rabon kaga sai ya gane
tun gabanin gano waɗannan shanun shararren mai taimaka yan sanda wajen kama barayi Alhaji Ali Kwara ya ce mutane kan yi amfani da naman shanun sata ba tare da sun sani ba
a wannan operation da ake ta yi na shekara biyun da bana magana na sa yan sanda in ana min complaint jama'a saboda fashi na yawa ina sa suna biyu suna kamawa daga samu wani ba zai sati ba za a je shanun da ya boye a jeji za a je shirya da wani bafulata ne da ya san wajen ko da wani charge and bail kama a garin mu ma na samu social welfare dumu-dumu a cikin sa su za je sai da dabbobin mutane kaga idan ka biye ba bacin rai sai maka yawa tunda kaga barayin a cikin gari suke da mahukunta eh da masu zakin baki wanda suka rena gwamnati wanda ya kamata attention din gwamnati ya zama irin su an samu su ido an maganin su da haka shi barawan sani ya ba wahala kamo ne shi ba duk yanda ya kamo sani ya ci ake a gari yanzu duk kwatar take kasar nan yawanci da dare ake yankawa yanzu cikin Abujan nan gidan da bai cina man sata sa shanun nan ba a cikin shekarun nan ba shi da yawa haka Kaduna haka Kano da kan kace zaka operation din suna barawan saniya in gwamnati na da niyya tana sa CISS masu kyau masu amana masu kishin kasa daga gari daga kwata za su kama mahauta silidin nasu kan wajen da ake abin nan kuma ga mahukunta ma ga za su zo wani lokaci a kama kafin mai kaya zo an raba rabi an sayar kaga da wannan ni gaskiya kazantar tayiwa kuma ni bazan iya hakurin wannan ba gonda mai bindiga ya harbo a harbashi
Ofishin 'yan sanda na zuba da ke rike da dillalin shanun satan na ci gaba da bincike don gano waɗanda ke da haɗin baki a wannan muguwar ɗabi'a.
Intelligence investigation, prosecution as well as crime prevention.
Rufeto Janar na 'yan sandan Najeriya Solomon Arase ya ba da tabbacin yaƙi da irin waɗannan miyagun har ma da alwashin raba rundunar da miyagun iri. Nasiru Adamaili kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Sata ta koma dubaru.
Haka dai kuma a gaida Nasiru daga batun sata sai kuma na siyasa inda jam'iyyar adawa ta PDP ke zargin ana shirin kin amfani da na'urar card reader a zaben kananan hukumomin jihar Niger na ranar Asabar mai zuwa zargin da jam'iyyar APC mai mulkin jihar ta karyata amma kuma hukumar zabe ta nuna biri fa na iya kama da mutum ga dai Mustafa Nasir ba tsari
Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP ta ce ta bankado wani shiri na tafka magudi a zaben kananan hukumomin jihar Niger da za a gudanar a ranar Asabar mai zuwa. A wani taron manema labarai dai mataimakin shugaban PDP a jihar Niger Barista Tanko Beji ya ce sun gano shirin da jam'iyyar APC mai mulkin jihar Niger ke yi na hada baki da hukumar zaben jihar domin kin yin amfani da na'urar nan ta tantance masu kada ƙuri'a wato card reader ta yadda za su yi a ringizon ƙuri'u a lokacin zaben.
Gaskiya cewa hukumar zabe na jiha ba za ta yi amfani da na'urar tantance katin yan jefa zabe ba ya zo mana da mamaki domin a wannan ƙasa yanzu duk wani zabe da za a yi kuma ba za a yi amfani da na'urar tantance katin zabe ba zai zama wani abu ne daban
to idan ta tabbata ba za su yi amfani da na'urar ba me ye matsayin ku za ku shiga zaben ko me
za mu kan ba za mu fita zabe ba za mu shiga abin da ya rage mana mu yi yanzu mu ƙasa mu tsare kuma raka
to amma jam'iyyar APC ta ce wannan wani shiri ne da jam'iyyar PDP ta yi domin haddasa rudani inji mataimakin sakataren PDP a jihar Niger Barista Lawal Yusuf
kullum ba abin da PDP ke fata sun yi ta kawo hatsaniya yanzu za su yaudar jama'a jam'iyyar APC jami'a ce mai bin doka da oda kuma INEC na State Independent Electoral Commission take kuma mu mun san amfanin card reader da shi muka ci zabe bayan za a mu ce kada amfani da card reader
to sai dai a lokacin da APC ke cewa sun ci amfanin na'urar ta card reader hukumar zaben jihar Niger cewa ta yi babu wata doka da ta tilasta mata yin amfani da na'urar kamar yadda jami'in yada labarai na hukumar zaben jihar Niger Alhaji Muhammad Ali ya shaida mun ta wayar salula
ita doka ta zabe jihar Niger wata ba mu dama dole sun yi amfani da wannan na'ura da kadirida ba. Garin namanmu ne?
Na'am, to ita dokar zaben nan ta jiha ta sha bamban da ta ƙasa ne?
Ta sha bamban ko ta jiha tana da nasu dokan.
A halin da ake ciki dai bayanai masu ƙarfi da ke fitowa daga Majalisar Dokokin Jihar Niger na nuna cewa majalisar ta fara shirin samar da dokar da za ta rage wa'adin zababbun shugabannin ƙananan hukumomi da kansilolin Jihar Niger ya zuwa shekaru biyu a maimakon shekaru uku da suke yi a yanzu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ka hodi kowa ya shaida shatan zaben
ku yi zaben adali domin shine mai tausan kasa mai bautawa kasa mai bautawa ƴan kasa
haka dai kuma a gaida na batsari yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba
da muna cikin matukan wani hali wanda muka tsinci kanmu mu especially mu yan arewa yana da wani abu kamar kiyashi ne akan musulunci ban sani ba ko kuma kan arewa ne da kamar mai ban sani ba amma yanzu ne kin magana babu ma musulmi a ofishin shi kuma babu ma musulmi a OIG secretary nashi abu ne idan ka ji abubuwa da suke faruwa a cikin ofishin inspector general police da kanka za ka yi dukiya.
Binciken addininsu ko kuma wurin da za a yi posting nasu ba criteria ba ne. Abin da muke dubawa shi ne competence na mutum watan wadda ya dace da wannan wurin.
Jama'a assalamu alaikum. Rundunar 'yan sandan Najeriya tare da rundunar sojin ƙasar da ma 'yan sandan ɓoye irinsu SSS a Najeriya su ne cibiyoyin da suka fi muhimmanci wajen tabbatar da cigaba da haɗewar ƙasar da kuma kwantar da wutar fitintunu masu ɗimbin yawa da suke addabar wannan ƙasa tamu. Daga lokacin da aka ce ɗaya daga cikin waɗannan muhimman sassa ta zamo sai ɓangaren ƙasar ɗaya ko kuma sai wani addini ɗaya kawai ke iya riƙe muƙami ko samun cigaba a cikinta, to an kashe wannan sinadari na haɗin kan Najeriya baki ɗayanta tun kamar watanni biyar da suka wuce. Filin ciki da gaskiya ke bin sawun wasu abubuwan da suka yi ta faruwa kuma suke ci gaba da faruwa har ya zuwa yau da nake magana da ku a cikin wannan runduna ta 'yan sandan Najeriya na game da yadda ake ƙarin girma ko ake naɗa jami'ai akan mukamai ko kuma ake canja musu wuraren aiki da dama. A ƙoƙarin haka wannan fili na ciki da gaskiya ya samu ganin takardu masu ɗan karen yawa na naɗe-naɗen da aka yi da ƙarin girman da ake yi a cikin wannan runduna. Abin da ya janyo ayar tambaya a kan ko wannan rundunar 'yan sandan ta ƙasa baki ɗaya ce ko kuma ta wani ɓangare ne na ƙasar. Bayan da muka tattara waɗannan bayanai, muka kuma tattauna da wasu jami'an 'yan sanda manya da ƙanana. Mun dunƙula su baki ɗaya muka nufi ofishin inspector general na 'yan sandan Najeriya Mr. Solomon Arase domin jin martaninsa ko kuma bayani na waɗannan abubuwa. Tun ma daga ranar da muka ce za mu fara gabatar da wannan shiri na yau ɗin, kakakin inspector general ɗin wato ACP Olabisi Kolawole ta fitar da sanarwa tana musanta abin da za mu faɗi. To amma kuma mun samu dai mun yi magana da ita, kuma har ma ta samo wanda yake iya magana da harshen Hausa a cikin ofishin inspector general ɗin domin ya amsa wasu daga cikin waɗannan tambayoyin. Wanda zai magana da Hausa a madadin ofishin inspector general ɗin na Najeriya shine DSP Tinja Mazam Ibrahim. Abubuwan da ake zargin suna faruwa a ofishin inspector general Solomon Arase da sauran sassan rundunar 'yan sandan Najeriya sun hada da cewa a yanzu a ofishinsa duk mabiya addini ɗaya tara, cewa akwai gurabu masu yawa na kwamishinonin 'yan sanda har ma da na mataimakan inspector general ɗin 'yan sanda wanda shi Mr. Solomon Arase ya ƙi cikawa saboda kusan dukkan waɗanda suke layin ciki waɗannan gurabu 'yan arewacin Najeriya ne. Akwai ƙananan jami'an da ake musu ƙarin girma suna tsallake ɗaruruwan mutanen da suke gabansu, cikinsu har da ita kakakin rundunar wadda ita ce take lamba ta 406 cikin jerin waɗanda suke riƙe da mukamin CSP wato chief superintendent. To amma aka tsallake mutane 405 da suke gabanta aka bata mukamin ACP ko mataimakiyar commissioner 'yan sanda, kuma duk wato waɗannan da ake musu irin wannan ƙari sun fito ne daga wani yanki guda na Najeriya. Haka kuma wajen naɗin da ake yi a wasu muhimman sassa kamar na rundunonin mobile wato ƴan sandan kwantar da tarzoma da ƴan sanda na sashin kare manyan mutane da ake kira Special Protection Unit ko SPU a takaice da kuma ta masu kare wuraren tattara kuɗaɗen haraji na ƙasa baki ɗaya kusan dukkan waɗanda ake naɗawa kan waɗannan mukaman ƴan yankin kudancin Najeriya ne. To sai dai abun mamaki yayin da waɗannan suke faruwa dukkan kwamishinonin ƴan sanda da mataimakansu da aka tura jihohi guda shida da suke yankin arewa maso gabashin Najeriya inda ake yaki da Boko Haram ƴan arewacin Najeriya ne babu ɗan kudu ko kwaya ɗaya. Bari mu faro da batun ofishin shi kansa Inspector General Solomon Arasi.
A halin gaskiya mu ƴan sanda muna cikin matukan wani hali wanda muka tsinci kanmu mu especially mu ƴan arewa. Abin da ke faruwa daga bisani shi ne na ɗaya. Na ɗaya shi ne babu ma musulmi yanzu a ofishin shi IG yanzu da IGP signashi yanzu yadda nake maka bayani nan. Idan ka daina alaka da ɗan arewa to wannan ɗan arewa ne ya zama wani ɗan arewa ne wanda ba za a ce ba ko wani abuwa sai dai kawai yana da wani abu kamar kiyashi ne akan musulunci ban sani ba ko kuma kan arewa ne. Takaban mai basani ba, amma yanzu da yake ma magana babu ma musulmi a ofishin shi kuma babu ma musulmi a IG signashi, that's secretariat nashi. Lokacin da ya zo ya cancanta su haka kawai din da cire su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kamar da wasa ga shi a yau yadda yake ma magana duka ya cire su gaba gida.
Domin gujewa tantama ga sunayen manyan jami'an 'yan sanda da suke ofishin Inspector General na Najeriya Solomon Arase baki ɗayansu. Na ɗaya shi ne ACP Idowu Owuhunwa daga jihar Edo wanda shi ne PSO na Arashe wato Principal Staff Officer. Sai CSP Bolu Etete daga jihar Bayelsa. Sai SP Francis Anebi daga jihar Akwa Ibom. Sai CSP Oliver Odimaga daga jihar Rivers. Sai DSP Shola Oyelumade daga jihar Ondo. Sai DSP Eneze Makonju daga jihar Edo. Sai DSP Anti God's Time daga jihar Akwa Ibom. Sai DSP Rotimi Akin daga jihar Ogun. Sai ASP Chinedu Mba daga jihar Abia. Sai DSP Bulus Rimam daga jihar Taraba. Sai kuma DSP Tinja Mazam daga jihar Yobe wanda shine ofishin Inspector General din yace ya amsa tambayoyin mu kan abubuwan da suke wakana kuma ya fara da yi mana magana kan wannan batu na cewa me yasa duk jami'an da suke aiki a ofishin Solomon Arashi mabiya addini ɗaya ne kuma ƴan arewa waɗanda ma ba musulmi bane su kwaya biyu ne rak a cikin ofishin.
Wannan tambaya abu ne wanda zan ce aikin ɗan sanda ba aiki bane wanda muna recruitment ko ɗiban ma'aikata muna binciken addinin su ko kuma wurin da za a yi posting nasu ba criteria bane. Abinda muke duba shine competence na mutum wato wanda ya dace da wannan wurin a tura shi aiki a wannan wurin. So tambaya akan ko addinin mutum in aka daga irin wa'annan tambaya ana kokarin a raba kan ƴan sanda kenan, ana wa bayani, ana wa ganewa fahimta kenan. In kuma mutum zai tambaya haka sai ya tambaya ya kara da tambaya akan cewa nawa ne kuma matsafa, dan su ma akwai wanda su kuma the traditional worshipers wato masu addinin gargajiya kenan. Ai ya kamata su ma a tambaya a ga mutum nawa ne masu addinin gargajiya.
Wani abun mamaki kamar yadda muka faɗi a can wani gefen shine dukkan kwamishinonin 'yan sanda da mataimakansu da aka tura jihohi shida na arewa maso gabashin Najeriya inda ake fama da rikicin Boko Haram ƴan arewa ne baki ɗayansu kuma in banda guda ɗaya dukkan su musulmi ne. Bayan su ma akwai manyan jami'an 'yan sanda masu mukamin DCP ko mukaddasan kwamishinan 'yan sanda guda shida da aka tura domin aiki a manyan shiyoyi guda biyu na arewa maso gabas ɗin wato shiya ta 12 da ke Bauchi da shiya ta 3 da ke Yola waɗanda dukkansu 'yan arewa ɗin ne. Jami'in 'yan sandan da muka yi magana da shi ya ce akwai dalili.
A halin gaskiya ka san aikin ɗan sanda riski aikin mutum ba wai aikin jiha bane, aiki ne na kasa baki ɗaya. Kuma yanzu a takaice da yake gaya maka yanzu north east a takaice yanzu haka duk senior officers na that is daga CP da DC nasu yanzu duka ƴan arewa ne. abin da yake nan yace su suka ja problem nasu na gukwara ko su za su je su kare in yazo a je a kai su ba san me ke nufi ba so idan ka dubi wannan abubuwan gaskiya ababe ne wanda ba mu taba ganin shi ba sai yanzu da yake mulki kuma mulkin da yake mana mulki dai magashi dai kama karya abin mamaki
to a saboda ba mu da wadataccen lokaci ba za mu iya karanto muku sunayen dukkan kwamishinonin 'yan sanda da mataimakansu na yankin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya din ba domin tabbatar da wannan ikirari da shi wannan dan sanda ke yi amma a cikin shirinmu na gaba za mu kawo muku sannan za mu dora da irin naɗe-naɗen da ake yi a cikin rundunar ta 'yan sanda cikinsu har da irin ƙarin girma wato special promotion da ake yi na tsallake na gaba da aka yi ma wasu jami'an 'yan sanda a cikin makon da ya shige waɗanda dukkansu sun fito ne daga yankin kudancin Najeriya. Mu kasance lafiya.
To a gaida mai ƙahon karo babba. To yayin da manya ke karce ƙasa a jam'iyyar APC a jihar Adamawa, me talakawa ke cewa?
In dai suna yi abun don talakawa ne, mu talakawa ba mu goye ba kuma zan mu goye baya ba.
Mu gaskiya faɗan nan da suke yi muna son su daina, su zo su yi mana aiki.
To ku biyo mu a shirinmu na hantsi yanzu kan ga labarai amma fa a taƙaice.
Jami'a mai mulki a ƙasar Zambia ta gargaɗi 'ya'yanta cewa shugaba Edgar Lungu yana da 'yancin zaɓar mataimakinsa kafin 11 ga watan Agusta lokacin da za a yi zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin ƙasar. Jami'ar Patriotic Front ta ce amma batana 'yan jami'ar masu neman muƙami su nemi shi shugaban ya tsayar da su a matsayin mataimakinsa ba. Yanzu haka dai wasu daga cikin manyan 'yan jami'ar sun tattauna da shugabannin jami'ar yayin da wasu ke barazanar barin jam'iyyar muddin ba zaɓe su a matsayin mataimakin shugaban ƙasa ba. Wannan ya sa shugaban jam'iyyar jan kunnen masu wannan ra'ayin da kar su yi abin da zai kawo rarrabuwan kawuna a cikin jam'iyyar. Tawagar musamman daga Majalisar Ɗinkin Duniya ta gana da ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif a Tehran jiya Lahadi. Ganawar wadda suka bayyana da cewa tana cike da nasara kafin taron samar da zaman lafiya wanda za a yi a wani lokaci cikin wannan watan. Kamar yadda ministan ya shaidawa tawagan kwatankwacin abin da ya faɗa a ziyarar da ya kai a Saudi Arabia ranar 5 ga watan ya ce yana ba su tabbacin cewa zaman ɗarɗar da ake yi a yankin ba zai shafi goyon bayan da gwamnatin ƙasarsa ke baiwa yarjejeniyar da aka cimma ba a Vienna. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa da ake kira da Turanci Human Rights Watch ta soki lamirin 'yan tawayen Shiite na kayan mutane su tsare su, kana wasu kuma suka salwanta. Hakan nan kawai a cikin babban birnin kasar Yemen wato Sana'a, ƙungiyar 'yan tawayen dai ta tsare mutane 35 tsakanin watan Agusta na shekarar 2014 zuwa watan Oktoba shekarar 2015.
To masu sauraronmu da taƙaitattun labaran muka kawo shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin in yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyata ga 'yan ɗariƙar majami'ar Ekwa a Najeriya da kuma iyalan tsohon mataimakin shugaban ɗariƙar ta Ekwa a Najeriya kuma kawunmu Rabaran Adamu Sambo wanda ya rasu ranar Asabar wanda kuma za a yi jana'izarsa ranar Juma'a mai zuwa idan Allah ya kai mu a garin Bayara na jihar Bauchi bayan sujjada a majami'ar ta Ekwa a Bayaran. Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Maladin Ibrahim Ayawa wanda ya taimaka min da kuma wanda ya bada umarni Mr. CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Mr. Darren Smith. Ni naku Ibrahim Ka Almasihi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.